الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر البيامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin yarda da sahalewa na Allah madaukakin sarki mabuwayi, yau za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkam, littafi wallafar Al-Hafiz Ibn Hajar العسكلاني رحمه الله littafin da muke karantawa a wannan masallaci da yake cikin asibitin koyarwa anan cikin garin Azare karamar hukumar Katago wato tsohon asibitin FMC a jihar Bauchi Najeriya yau muna almuru na tara ga watan Jumada Sani lissafin hijira alif da 446 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan goma sha biyu shekara 2024 miladiya muna karatu a cikin kitabul hududi littafin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen tsai da haddi muna cikin babi na farko babu haddi zani babun haddin mazinaci mun tashi kan hadithin Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama khudhu anni faqad ja'ala Allah lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajmu rawahu muslimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rika daga gare ni ku karba daga gare ni hakika Allah ya sanya musu mafita albikru bilbikri budurwa da saurayi hukuncin su jaldu mi'a bulala 100 ne kowannen su idan yayi zina wa nafyu sana da kuma kora na shekara guda wasayyibu bisayyibi magidanci ko matar aure da magidanci jaldu mi'a bulala 100 ne hukuncin kowannen su in yayi zina war rajmu da kuma jefewa muslim ya rawaito wannan hadisin wancan sati mun karanta hadisin kuma abin da ya rage mana karkashin wannan hadisin mas'aloli guda biyu mas'alatu taghrib da kuma mas'alatu aljaldi qabla ar-rajmi mas'alar at-taghrib mas'alar kura da kuma mas'alar abulala kafin jefewa idan kun kula cikin hadisin za ku ji yadda magana akan saurayin da ya zina ko budurwa da ta yi zina hukuncin shi ne bulala 100 da korar shekara magidanci ko matar aure da ta yi zina hukuncin shi ne bulala 100 da jefewa wanda jefewan yana nufin kashewa to me ake nufi da korar shekara abinda ake nufi da korar shekara shine a fitar da shi bisa umarni ala tilas ko a fitar da ita bisa umarni ala tilas su bar wannan gari da suka yi laifin a cikinsa, aka tsayar musu haddi a cikinsa zuwa wani gari daban don ya zama horo da nakali. To shin wannan hukunci menene fahimtar malamai dangane da wannan hukunci na kora? To shine malamai suka rabu gida biyu a dunkule dangane da maganar kora. Babu sabani tsakanin malaman musulunci akan bulala ɗari ga wanda bai taba aure ba in yayi zina, ko wacce bata taba aure ba in tayi zina, ko kuma wanda bai cika sharuɗin ihsani ba kamar da muka karanta a wancan satin. Babu sabani cewa bulala ɗari ne, amma kora ita ce aka samu sabani. Yayin da wasu malamai suna ganin wannan kora tana nan, idan an yi masa wannan haddi na bulala ɗari, kuma za a kore shi daga wannan gari. Wannan ita ce mazhabar Malikiya da Shafi'iyya da Hanbaliya alaihim rahmatullah. Yayin da kuma mazhabar Hanafiya, Allah ya musu rahama, suke ganin cewa babu batun kora, hukunci yana nan a yadda yake bulala ɗari ba tare da yin kora ba. Jamhurin malamai da suka tafi akan maganar kora sun yi la'akari da wannan hadisin da kuma hadisin da ya gabata, idan ba ku manta ba, hadisin Abu Huraira akan wannan yaro da aka ɗauka aiki a ƙauye wanda ya zina da matar gidan. Shi wancan hadisi na Abu Huraira da muka karanta na yaro ma'aikaci, hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu da suka zo wajensa, ya ce da wannan mutumin ɗanka da ya ce dabbobin da ka bayar da bawa da ka bayar a maida ma kayanka, amma hukuncin da ke kan ɗanka shine bulala ɗari da korar shekara. Aka yace masa wa anna ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'ami, abin da ke kan ɗanka na hukunci bulala ɗari da korar shekara. Kun ga wancan hukuncin ma yayi magana ya kawo kora. Yanzu anan ma wannan hadisin Ubada, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa taghribu 'ami, budurwa ko saurayi duk wanda ya zina a cikin su bulala ɗari da koran shekara, ko wa abinan wa nafiu sana da koran shekara. Suka ce wannan babu wani abin da aka samu wanda ya goge wannan hukunci, da haka hukunci yana nan a yadda yake. Akwai kora na shekara guda ga duk wanda aka yi masa haddin bulala ɗari na zina. Yayin da Abu Hanifata Nu'man da wanda suke tare da fahimta irin tasa suke ganin cewa a'a, babu kora, iya bulala ɗari ne, suka ce saboda nassin Alƙur'ani mai girma bulala ya ambata bai ambaci kora ba. Ubangiji ta'ala cewa yayi azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abadan, da mazinaciya mace da mazinaci namiji kowanne a cikin su ku bulale shi mi'ata jalda, bulala ɗari. Ba a yi maganar kora ba a cikin Alƙur'ani. Suka ce maganar kora ba ta zo ba sai a cikin hadisi. To su Hanafiya suna da wata ƙa'ida tasu usuliya da suke gina wasu hukunce-hukunce a kanta, cewa aziyadatu ala an-nass naskhun wa la yajuzu naskhul qur'ani bil ahadith al ahad. A wajen Hanafiya aziyadatu ala an-nass naskhun,
suka ce ƙari akan nassi to shafe hukunci ne da canza shi da wani suka ce tunda kuwa ƙari akan nassi canza hukunci ne to su kuma ba sa fahimtar ana iya shafe alqur'ani da hadisin da bai kai matsayin hadisi mutawatir ba shine hadisi ahad kuma wannan hadisin na ubada da wancan na abu huraira min qabil alahadith alahad suna daga bangaren hadisai ahad mas'ala ce usuliya can a tsakanin su da wanda ya bukaci ya shiga cikin rigimar almuhim dai an musu martani an musu raddi kan cewa ma a ziyada ala nassi naskhun wannan zancen ba haka yake ba mana hadisin da yazo yake cewa jaldu mi'a wa tagribu am bulala 100 da korar shekara aya kuma ta ce bulala 100 to yanzu wannan hadisin yayi kari me ya kara ya kara kora sai suka ce to karin nan da wannan hadisin yazo da shi akan abin da aya ta zo da shi tamkar an canza hukuncin ne an bar wannan hukuncin na bulala 100 zalla an koma hukuncin bulala 100 da kora sai suka ce to kuma hadisi irin wannan darajarsa da martabarsa bata kai a ture hukuncin Qur'ani da shi ba wannan shine da Hausa yadda kowa zai dan iya fahimta me suke nufi to amma malamai sun yi ta martani akai wannan kaidar tasu su kadai suke tafiya akan ta ruko da ahadith ahad akwai illoli da yawa idan aka ce ba za a yi ruko da ahadith ahad ai wasu hukuncen da su ba kamar yadda suka takura abin su mazhabar Hanafiya Allah ya musu rahama don haka zance mai inganci ra'ayin jumhurin malamai shine bulala 100 tana tare da kora sai dai wannan korar tana komawa zuwa ga ijtihadi shine hukuncin tana komawa zuwa ga ijtihadi shi mai hukuncin domin ita za a yi la'akari da maslaha wajen yinta bulala 100 sai zama shine zallan hukuncin kamar da aya ta zo da shi kora kuma ya danganta shi yasa malaman da suka haɗu akan cewa akwai kora su ma sai suka yi saɓani akan za a iya koran mace to mun ji mun haɗa akan kora da mun je mun kada Hanafiya cewa za a yi kora duka mun yi ittifaki za a yi kora da muka dawo gida mun ma sai muka balle wani sai ya ce to za a kori har mace ce a mun akwai abun duba to sai mun ma sai ta gida sai ta bullo don haka da Shafi'iyya da Hanbaliya sai suka ce har mace za a kora ba abin da zai hana a kori mace ai hukuncin duk ɗaya ne yadda aka kori namiji haka ita ma mace za a kore ta Malikiya suka ce a'a banda mace ba za a kori mace ba me yasa kuka ce ba za a kori mace ba suka ce ai mace ita wani hukunci daban ya bambance ta wani hadisi daban da yayi magana akan mace ya cire ta daga wannan hukuncin shi wannan hadisin cewa yace bulala 100 da korar shekara wani hadisi daban kuma sai yace baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya da ta kai dare da wuni ba da muharrami ba kuma yaya za a yi mu kore ta bayan an hana ta tafiya ba muharrami suka ce kuma ka'ida tana cewa annasu dallu ala nahyi muqaddamun ala nafsi dalli ala al-amri لأن المفاسد لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح سكتي نفس ديكي هاني ana gabatar da shi akan nassin da yake umarni. Wannan mai umarni cewa yace a kore ta, wannan mai hanawa cewa yace kar ta tafiya ba muharrami. Suka ce to ai ana gabatar da hani akan umarni, saboda mai asali ka'ida ana tunkuɗe barna, ana gabatar da tunkuɗe barna akan jan amfani. In ana ganin koranta akwai amfani, to barnar da ke cikin koranta kuma ya fi tsanani ya fi muni. In nan zina ta yi aka kore ta, ta tafi bariki, to can kuma ta yi mai karuwanci, da zina da karuwanci wa ne fi muni. Yawwa, kaga zina sunanta zina karuwanci, kuma zina ne da ƙari, zina da iskanci. Sai suka ce sai dai idan a wajen hukuncin za a hada da wani muharraminta, a ce to an kore ki shekara, ke da wane? Wancan malaman suka ce a ya za a yi hukunta wanda bai yi laifi ba? A ce ka hada kayanka ka bar gari, in ji alkali, baka san hawa baka san sauka ba? Suka ce to in an yi haka mun yadda ta tafi shekara. Ko kuma wani cikin maharamanta ya yi tabarru'i, ya sadaukar da ce to shi kenan, bari in raka ta mu shekara, ya zaɓar wa kansa. Ce to in haka ya faru, suka ce to a kora. Amma in babu wannan ɗayan biyu, ba a saka maharamanta a cikin hukunci ba, kuma ba wani wanda ya yi tabarru'i cikin maharamanta, to ba za ta je ba, bai kamata koranta ya shigo cikin hukunci ba. Jama'a an gane? To wannan yana daga cikin abin da yake haska maka cewa ana buƙatar duk wani mai hukunci ya zama mai ilimi. Saboda akwai abin da yake komawa zuwa ga ilimin mai hukuncin. Akwai abin da an yi saɓani, an yi galgala shi, an ka cancana shi, ƙarshe sai aka bashi wa mai hukunci ya ƙarata ya san yadda zai. Kaga idan ba shi da yalwar ilimi, to kaga sai hukunci ya samu tarnaƙi. An gane ko? Jamhurin malamai suka ce wannan korar ya zama yadda za a kori mutum ɗin ya kai tafiyar ƙasaru. Idan bai kai tafiyar ƙasaru bai zama horo ba. To amma babu dalili akan wannan madogara mai ƙarfi wanda za a ce sai ya kai tafiyar ƙasaru, a ce daga nan azare sai dai a kore shi kamar dutse. A iya kore su zuwa jama'are, ko daga jama'are a koro shi azare, ya zo ya gama tsareda hanyar aka shekara, sai ce to shi kanfa ya zo mashekari. Don haka hukuncin kora ya ta'allaka da ijtihadin bai hukunci. Yawwa. Sannan sai matsala ta jefewa, bulala kafin jefewa. Wannan ma matsala ce da malamai suka yi magana a kanta. Shi meye matsayin bulala kafin jefewa? Wasu malaman, musamman jumhurin malamai, wadda duka ya haɗa da al-a'immatul arba'a, in banda riwaya da suka ce daga mazhabar Hanbaliya, duka su sun tafi akan cewa babu bulala kafin jefewa. Ba bulala kafin jefewa, wato kamar bulala kafin jefewa hukunci ne da an bar shi, da ya zo amma daga baya an bar shi. Kamar anan jaldu mi'a war rajul, bulala 100 da jefewa ya zo, amma a hadisin da ya gabata na Abu Huraira bai zo ba. In ba ku manta ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aiki Unais ya ce waqdu ya Unais ilam ra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha, kai kuma Unais ka tafi ƙauye wajen matar wannan, ka tuntube ta ka ji ta bakinta, in ta amsa cewa ta yi zina, sai ce farjumha ka jefe ta. bai ce fajlidha mi'atan thumma rjumha ba, bai ce ka mata bulala 100 sannan ka jefe ta, sai ya ce ka jefe ta. A wata riwaya fa'tarafat farajamaha, sai ta amsa ta yi kuma sai ya jefe ta, ba a dawo da cewa sakon cewa an mata bulala 100 ba. Da haka jumhurin malamai suka ce wannan dalilinmu ne akan cewa kenan an cire bulala 100 kafin jefewa. Sannan suka ƙara ƙarfafa wannan fahimtar tasu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe Ma'iz ibn Malik al-Aslami, za mu karanta hadisin sanan gaba kaɗan, ya jefe Ma'iz bai masa bulala 100 ba. Ya jefe Al-Ghamidiyya, za mu zo mu karanta hadisinta, bai mata bulala 100 ba. Wannan shi yake nuna cewa tare da cewa kissar Ma'iz da Ghamidiyya sun biyo bayan wannan hukuncin ne, sun biyo bayan wannan hadisin na qarja alallahu lahunna sabila, da haka wannan shi yake nuna cewa wato an cire jefewa, an cire bulala 100 daga me, daga jefewa. Da haka zallan jefewa shine hukuncin da aka sani. To amma an rawaito daga cikin wasu daga cikin sahabbai kamar Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, wanda abin da aka rawaito daga wajensa ya sanya wasu daga cikin malamai suna ganin cewa har yanzu akwai bulala 100 kafin jefewa. An rawaito cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi hukunci wata mata Shuraha Alhamdaniya, ya mata hukuncin jefewa sai da ya mata bulala 100 ranar Alhamis, Juma'a sai ya jefe ta. Sai aka tambaye shi, jiya ka mata bulala 100, yau kuma ka jefe ta, mai amfanin bulala jiya ka san jefe ta za ka yi? Sai ya ce jalattuha bi kitabillahi wa rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace na mata bulala da littafin Allah ne, da yace azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, na kuma jefe ta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace fa in tarafat farjumha, in ta amsa ka jefe ta. An gane? Amma wannan da yawa malamai suna cewa ijtihadi ne na sayyidina Ali, wanda laisa alaihi al'amal. Allahu ta'ala alam. Hadisi na gaba za mu tashi hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala ata rajulun minal muslimina rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjidi fanadahu فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه. متفق عليه. حديث أبو هريرة يدر الله تتبت أغريش يتي أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتمي دقشك مسلمي رجل شنفائلي شيذو wani mutum daga cikin musulmai ya zo rasulallahi, wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rasula da fataha ko shine maqulu bihi, wani mutum cikin musulmai ya zo wajen ma'aikin Allah, ira da amincin Allah su tabbata gare shi, wa huwa wa huwa fil masjidi alhalin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin masallaci, lokacin yana sa'ilin yana cikin masallaci, fanadahu, mutumin nan sai ya kiraye annabi alaihi salatu wasallam, ce ya ma'aikin Allah, shine fanadahu, sai ya kiraye shi, fa qala zai ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, inni zanaitu, yace nayi zina, gabbar magana, fa a'rada anhu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kauda kai daga gare shi. Wato ya fita harkarsa, fatanaha tilqa a wajahihi, sai ya wato sai ya juya sai tin fiskar annabi alaihi salatu wassalam, shine fatanaha, sai ya zakuda sai tin fiskar annabi alaihi salatu wassalam, kamar yana gefen nan yazo ka tsau yace masa ya ma'aikin Allah nayi zina, sai annabi alaihi salatu wassalam sai haka sai sake zakudowa ya dawo ta gefen annabi alaihi salatu wassalam, ta gefen fiskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. فقال يا رسول الله يا كما تشوا يا مايكين الله اني زنيت ناي زنا فاعرض عنه سي النبي عليه الصلاه والسلام سي يساكي دوكي كانسا daga gare shi حتى سنى ذلك عليه اربع مرات حسي دي ميميت سنى بمعنى كرر har sai da maimaita haka wa annabi sallallahu alaihi wasallama arba'a marratin, sau hudu suna haka. Falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadatin, yayin da ya sheda akan kansa, ya bada sheda akan kansa arba'a shahadatin, sheda har hudu, mana ya ce yayi zina an kauda kai, ya kuma ya sake cewa yayi zina aka kauda kai, ya kuma yace yayi zina aka kauda kai, ya kuma yace yayi zina aka kauda kai, shine ya bada shaida akan kansa karo hudu. Da'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallama sai ya kira shi, ina ma'izu, ke zo. Fa qala, sai yace abika jununun, ka tabu ne, ka hauka ce ne? Kala, sai yace la, yace a'a, ba hauka ce. Wasu malamai suka ce to wannan tambayar zaka iya zaka iya mamaki to mai amfanin tambayar, a tambayi mahaukaci shi mahaukaci ne, in ya bada amsa ya za a daita, in shi mahaukacin ne yace shi ba mahaukaci bane za ta yi amfani. Yace a'a, ni ba mahaukaci bane, to amma ai akan tambayi mutum, akan mutum wannan tambayar ba dan ana nufin ya hauka can ba, don ana son hankalinsa ya dawo jikinsa. Abu ne za ka yi ai na galauci a ce baka da hankali ne, kaga ai ba wai baka da hankalin bane, ba kuma ana nufin ka hauka ce bane, ce kai ma haukaci ne, kuma ka bashi kai ma haukaci ne, kuma ka karba kai ma haukaci ne, kuma ka yarda kai ma haukaci ne. An gane ko? Yawo, don haka tambaya ce ta hikima, ta jan hankali. Saboda wani abu ne wanda yake kamar sai mutum ya zauki yake yin sa. Ko musamman wasu ruwayoyi sun ce haka ya shigo daga shi sai kwarjalle ba komai ya fi. Kaga ya kamata a tambaya ko ya tafi. Kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da masaniya akan maye. Musulmi ne aka fara hula a cikin gari. Baya daga cikin waɗanda suke majalisa. Ya san rayuwarsu, ya san sirrinsu. Kawai aka yi faɗo masa, shi ma musulmi ne. Kala, sai yace fa hal ahsanta, kaga alama cewa bai san shi ba. Yace to ka taɓa aure, shine fa hal ahsanta, ba ahsanta da sinun ba, ka zama tsararraki larabci wani lokacin ga wanda bai kiyaye harufansa ba. Harufansa suna da bambance-bambance na mafita da siffa, mafita da siffa, wanda ya ilimin tajwidi ya san wannan mafita daban, siffa daban, kuma kowanne yana aiki a mahallinsa, kuma kowanne aka rasa to harafi yana iya rasa gatarsa, in ya rasa mafitarsa ko kuma ya zo a mafitarsa amma ba a bashi siffarsa ba. Da haka da sadun da sinun sun hada mafita, sun raba siffa, domin sadun tana da siffar isti'ila'i, sinun tana da siffar istifali, da haka siffofin su kishiyoyin juna ne, wannan sa wannan sa. To idan baka bambanta wannan siffar ba, to in kace ahsanta wani abu ne daban, ahsanta wani abu ne daban. Hal ahsanta, shin ka kyauta, shine da sinu. Hal ahsanta, shin ka kyauta, shin ka yi abin da ya kamata, amma da sinun da sadun hal ahsanta shin ka taba aure
kala na'am yace kwarai nayi aure sai suka ce annabi sallama sai yace aje gidan to a tambaya yau ma isko ya tashi da hauka ne ko kuma yana dan wani ciwon hauka da yake tashi lokaci lokaci a tambayo tunda yana da mata za ta fi kowa sanin haukarsa aka ce ma yau lafiya kalau wata riwaya ta ce tusai ce abinci ka ko yana shan giya kaga dai bai san shi ba ko yana dan taba kurba yana hawa sama abinci ka wasu suka ce har sun suna shi muka yi ko za mu ji warin giya a jikinsa ce babu giya fa da hankalinsa ba mahaukaci ba ne kuma ba giya ya sha ba bai zautu ba kuma ba wawa ba ne da wayansa faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce izhabu bihi farjumuhu ku tafi da shi ku jefe shi muttafaqun alaihi wannan hadithin yana Bukhari da Muslim sai aka je aka jefe mayit wannan shine abin da ya faru to cikin wannan hadithi na kissar ma'iz akwai abubuwa ababen lura abu na farko shine ikrarin mutum akan kansa ya ba da shaida akan kansa cewa ya aikata alfasha to hujja ce mafi ƙarfi da za a riƙa babu wata hujja kuma da ta kai wannan idan mutum ya amsa cewa ya aikata ko mace ko namiji ya yi ikirari to za a karɓi ikirarinsa yanzu ya rage shi kansa ikirarin wato shi kansa amsa laifin ya tabbata cewa amsa laifi ne lafiyayyen amsawa wanda bai garwaya da wani mani'i ba wani abin da zai hana a karɓa ba yanzu ku ga shi na ma'iz annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ƙoƙarin tsabtace ikirarin nasa lafiyayyen ikirari wanda bai gaure da wani abin da zai hana karɓarsa ba mecece lafiyar ikirari lafiyar ikirari shine mutum ya yi shi yana baligi mai hankali kuma faɗakakke ba sahuhu ba ya yi shi yana cikin ƙoshin lafiya bisa zaɓinsa kaga balaga hankali faɗaka lafiya zaɓi waɗannan kowane ɗaya aka samu ta waya yana hana karɓan ikirari idan yaro ne ba a karɓan ikirarinsa idan mahaukaci ne ba a karɓan ikirarinsa idan sahuhu ne wawa dolo ba a karɓan ikirarinsa sannan hakan nan idan ba shi da lafiya akwai zautuwa ko taɓuwar hankali ba a karɓan ikirarinsa kai ikirari hatta ma mara lafiya wanda jinyarsa yake tsammanin mutuwa zai yi ba ma a kan laifi ba ba a karɓan ikirarinsa ba ma a kan laifi ba a kan haƙƙi yana mashar-mashar a kwanciya asibiti ana ganin shi ya fuddare ya fara wasiya sai duhu matarsa amaryar sai kawai ya ce tana binsa a cikin kudin sannan da yake ɗaki tana binsa 700,000 ya kai ana bakar ba ana zai dan kwasa mata ne eh wai rubuwan ɗansa da yake masa biyayya sai ya ce gonarsa ta gabar da gari akwai akwai dama wani abu tsakaninsa da wani sun girgire da wannan gonar irin wannan ikirarin mara lafiya ne
ba a gamsuwa da shi ba a gamsuwa da shi to tsarkin mara lafiya shi ma babin sa yana nan a mazannin sa wuraren da ya dace a samu to hakan nan ikrari ya zama bisa zaba
idan kilasta shi aka yi yayi ikrari aka tsorata shi aka bashi tsoro aka razana shi ba za ka bai ikrarin sa ba to shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta mayar da ma'iz yayi ta mayar da shi yayi ta kauda kai a wasu riwayoyin ma suka ce ba rana ɗaya aka yi ba fa ranar farko da yazo ya gaya mashi ya kauda kai ya sake komawa ɗaya gefen ya gaya mashi ya kauda kai sai ya tafi washe gari ma kawai sai gashi ya faɗo sai aka sake yin haka sau biyu wasu suka ce ba rana ɗaya ba ne abin ya faru da haka cewa ma'iz ya yi ta maimaitawa riwayoyi sun yi ta iftirabi wasu suka ce sau biyu ya maimaita wasu suka ce sau uku ya maimaita wasu suka ce sau huɗu ya maimaita ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya tabbatar da ikrarin ma'iz ya cika sharuɗa na ikrari na lafiyayyen ikrari sannan ikrarin ya zamana babu wani mani'i abinda zai hana a karɓi wannan ikrarin inda aka tsin aka samu abinda zai hana a karɓi wannan ikrarin to ba za a karɓe shi ba kamar su haukar kamar su buguwa maye waye da sauransu duk sai ai watsi da shi shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya ci tambayan sa shin ka haukace ne shin a tambaya ya haukace ne ko yana shan giya ne ko kaza ne lafiyar sa kalau kuwa da sauransu don haka amsa laifi abinda nake so da ku amsa laifi wato yana buƙatar ta'anni yana buƙatar ta'anni wato taka tsantsan da kulawa a wajen mai hukunci ba duk wanda ya zo ya amsa ba ne lokacin da ya amsa sai kawai a masa hukunci akwai abin da a kotu ake cewa summary trial summary trial na nufin mutum ya zo shi kawai lokaci ɗaya a yi masa hukunci kuma yau galibi ikirari yake kawo haka mutum ya amsa kawai shi kenan sai a masa hukunci to ba koyaushe ba ne mutum ko ya amsa sai a ganta ruwa-ruwa sai a masa hukunci ba na mantawa akwai wani lokaci wani alkali da ya taɓa neman shawara ta an kai masa ɗaukaka ƙara akan wani hukunci wani ne aka kai shi kotu da laifin ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alkalin sai ya masa hukuncin kisa sai aka je aka tsare shi yana nan ba a kashe shi ba abu ya tsawaita yayi shekaru ma wata rana sai zancen ya tashi sai aka je aka yi duk abin da ya kamata gabanin a ɗaukaka ƙara sai aka ɗaukaka ƙara sai aka kai wajen wannan alkali da yake neman shawara ta da aka kai zuwa gare shi ya duba sai ya ga to wannan matsala ce mai hatsari hukunci ne akan ya zagi manzon Allah sallama an masa hukuncin kuma kisa yanzu ni na warware wannan abu to sai nemi shawara ta muka je muka zauna muka dubi shari'ar wancan alkalin gaba ɗayanta to sai ya zama sai ga abubuwa wanda ya kamata a yi la'akari da su ba a yi la'akari da su ba sai zama shaidu ma aka kira suka ba da shaida ya zagi manzon Allah sallama amma daga shi daga jawabin ƙarar zuwa musunsa zuwa abinda shaidu suka ce ba a yanda aka faɗi me ya faɗa to me ya faɗa ko shaidu ma ce muna zaune shikenan dai da kaza da kaza ransa ya bata masa magana sai ya zaji manzon Allah sai ya ce ni nace wa alƙali alƙali nace yanzu abinda muke bukata musamman yace me yace yanzu idan muka karbi jawabin sheda cewa sai ya zaji manzon Allah sallama ni sheda shi ya san abin da aka faɗa zagi ne mu sani ba sheda ya kashe shi amma a faɗi me yace in an faɗi me yace mu kuma nan ne sai mu duba mu ga zagi ne ko ba zagi bane amma auni na shari'a a ina za a wani gurbi za a ji shi in ba haka ba kawai kowa zai ce ka zagi manzo Allah ka zagi manzo Allah sai a ce a ji a kashe ka to ire-iren waɗannan matsalolin sai suka fito a cikin hukuncin sai ce to yana daga cikin abin da ilimi na shari'a da hukunci suke nuni zuwa gare shi shine lafuzza na waɗanda ake hukunci a kansu suna da matukar muhimmanci la'akari da lafazi za mu zo wata gaba a hadisin gaba in mun karanta wannan abin da nake gaya muku zai ƙara fito muku za ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kokarin neman manufan lafazin shima'i cewa fa yace zanaitu nayi zina amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ta kokarin shi kansa lafazin fa yana da ma'anoni daban-daban wacce kake nufi sai dana abubakar ya dar Allah tabbata a gare shi
amin
yace nayi kuskure wajen yafiya yace na fi son haka akan nayi kuskure wajen hukunci a ce nayi rangwame na yafi amma kuskure nayi yafi min alheri akan na dauki mataki kuma kuskure ne dan haka duk ababi na ukuba indai babi ne na hukunci ta na azaba to ana taka tsantsan matuka gabanin aiwatarwa dan haka ikrarin mahukunta yana da kyau su dinga taka tsantsan da ikrari na ta uba ku labari mun je mu kotu a Madina Madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Madinan a al-mahkamatul uliya ta Madina to da muka je sai muka gana da babban alkali wanda ana ake cewa grand kadi ko to tunda mun je ne a matsayin dalibai masu koya to sai yake ta ba mu shawarwari da misalai akan maganar ikrarin nan sai ce shi amsa laifi an dauke shi a matsayin hujja ce mafi girma ko amsa hakki hujja ce mafi girma yace haka ne amma kai da aka amsa a gabanka aiki ya same ka yace kuma ba iya laifi ba yace hatta hakki yace bari in ba ku wannan labari a nan gabana wasu mutum biyu sun taba zuwa ɗaya yana bin wani bashi ɗaya bashi wannan ya zo ya yi ƙara ya ce ina bin sa bashin riyal 10,000 ya ce to mu ƙara in za a shigar da ita a rubuce ake fara kawo ta da aka kawo ta ya ce da na karanta ta na ceto mai ƙara ya shigo shi kaɗai ya shigo ya ce yana bin sa bashin riyal 10,000 me ya hada ku saboda a ka'idar shari'ar bashi ba a shari'a ta bashi ko ta haki na kuɗi kai mai hukunci baka tambayi dalilin da ya hada wannan sabgar ba sosai in ba haka ba sai ai shari'a sai kai shari'ar giya baka sani ba kai shari'ar riba baka sani ba kai shari'ar kwaya ma baka sani ba kwaya sayar mar ta 10,000 wiwi murdi wallahi so sai ya zama tsakanin su 10,000 ce kuma akan ta ce ku ce tashi aka zo gaban kai na bin sa 10,000 kaga ne gara bin sa 10,000 eh amma ai hakuri wani satin zan biya sai ka sa a biya 10,000 wiwi baka sani ba to sai ka tambaya 10,000 ta miye dan haka sai ya masa bayani 10,000 a riyal 10,000 kana kaza da kaza da kaza yace a dunkule ka bashi ko daban-daban sai yace a a wannan 3,000 wannan 2,000 wannan 1,000 kaza wannan 1,000 kaza yace yayi ka cancana su kashi hudu nace to a kira wanda ake kara yazo shi yace sai na karanta masa yace to kaji yana karanka akan yana binka kudi naira a riyal 10,000 haka ne yace eh haka ne na'am yace haka ne yana bina sai yace wacce sabga ce ta hada ku har 10,000 sai ya fada wani abu daban saboda ba su tsara wannan ba kashi nawa ya baka sai yace wannan biyar wannan biyar shi kuma wannan yace ɗaya shi mai karar yana jin sa shi ya san ba haka ya gaya mu ba yace to sai yace to shikenan to yanzu ku je dan duba abun dan duba lamarin naku ku dawo wani satin yace da yasa da suka tabbata su dawo ba muka ce to akramaka Allahu metete matsalar yanzu anan sai ce akwai ce mu kun san nan muna da wato waɗansu wurare wanda suke ɗaukan nauyin biyace-biyacen waɗannan abubuwa idan yanzu ana bin sa riyal 10,000 kuma ya kasa biya muka ce a daure shi aka kai shi aka rufe shi ana nan za a zo ko su aika nema ko kuma a kamfani ko jam'iyya mai wannan abin din su zo nema fursuna waɗanda ake bi bashi wanda bashi ya daure su akan nawa ne akan riyal 10,000 ne shikenan sai a ce a kira mai bin sa bashin a biya shi na kira shi aka biya shi riyal 10,000 sai su raba biyar biyar wai yace ta ma'ana yin haka kenan a duk yadda ake samun dan adam ai ba za ka yanzu fa a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gashi nan musulmi ne amma ya zo ya ce ya yi zina da ake samun dan adam ai ba a rasa ne ba a rasa nono riga to wannan dangane da ikrari kenan abu na biyu a cikin wannan hadisin za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci wannan al'amari to abin kyama ne aikata shi abin kyama ne labarinsa abin kyama ne an gane ko bayyanarsa abin kyama ne yaduwarsa abin kyama ne haka yake abin kyama a ɗabi'ar duk mai hankali duk lafiyayyen mutum yana kyamar zina ba wai sai wai musulmi mummuni kamamme ahlus sunna duk mai hankali wanda ya san abin da yake yana kyamar zina abin kyama ne sannan kuma mafi munin kyama a ce wane yayi ko a ce wance ta yi ko a ce wane yana yi ko a ce wance tana yi mafi munin kyama shi yasa yadawa ita ma kyama ce mai zaman kanta cewa an yin ma to ba da labarin ma ita ma barna ce mai zaman kanta abin kyama ne shi yasa Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah lallai waɗanda suke son alfasha ta rika yaɗuwa tsakanin mummunai to suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira yaɗa ta kawai yaɗa ta to yin abin ya faru ma to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyamarsa ɗin nan to haka ake so idan ka sani ko idan ka ya gani ka kyamaci abin ba wai ka ɗauke shi kana labari ba kaje kana ka yau na ga abun mamaki to ana menene ai na gaya maka ka ashe wani haka yake ashe wani haka naga kawai kaza kaza sai ka ba daukar labarin abun kyama ne abun kyama ne ba dan tuwo kadai ake ciki ba akai ciki ba akwai surru a cikin sa so musulunci ya hana binciken nemo laifi wala tajassasu kar ku buda sai kun gano me ake yi idan dalili ya sa kun gani kuma to kar ku yada wannan labari fa kenan ina ga aikatawa a ce wancan gidan karuwai ne wancan gidan giya ne wancan gidan rawa ne wancan gidan gala ne wancan gidan kaza ne a gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun kyama ne ai a ce a garin ku akwai gidan karuwai akwai shiga uku abun kyama ne ai a nuna gidan nan a ce nan gidan karuwai ne inna lillahi wa inna ilaihi duk wanda yayi shugabanci karkashin wannan inuwa wacce take da gidan karuwai ya shirya amsa da zai ba alala na gobe kiyama kwarai da gaske duk wanda yayi shugabanci da gidan karuwai a cikin shugabancin sa ko da gidan giya a cikin shugabancin sa wallahi ya shirya amsa da zai ba wa Allah matakar bai kawar da shi ba innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu haka Allah ya ce lallai waɗanda suke son alfasha ta rika yaduwa a cikin mummunai Allah ya ce lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah duniya da lahira suna da azaba mai radadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba hatsarin da ke cikin haka suna da hatsari sosai yana da girman hatsari amma baka sani ba baka san an yi ba yanzu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan talakawansa ne ai amma bai san an yi ba bai sani ba bai da labari zuwa ya gaya masa yayi to nan baya da kayya dan adam ne ba zai taba yiwuwa da dan adam karkashinka sannan ka ce ba zai yi zalunci su da aka halicci cire shi ba amma ka sani har a ce ga gidan da ake yi har a ce ga wurin da ake yi kuma baka dauki mataki ba kuma kai ne iko yake hannunka me za ka gaya wa Allah ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye
amin
haka abin kiyama ne da suka yawaita gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yazo ya ce yayi wannan yazo ya ce yayi aka samu kamar karo biyu zuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wannan imanin su yayi karfi ka san imani in ya wuce ilimi akwai matsala to wannan imanin su ya kere ilimin su dan haka in na bar su gaba ɗaya za su raga daga garin nan wannan yazo ya ce yayi wannan yazo ya ce za a rasa liman kowa in yaji imani ya shige shi karfin imani sai zai ce ya makin Allah ne ma a tsarkake ni wannan ma ta ce ya makin Allah nayi a tsarkake ni a su za su daura mana aure in kowa zai zo ya ce yayi annabi sai ya hawo munbari ya ce kuna yawaita zuwa min da ababen kyama ya ce man ata min hadhihi al-qadurati shay'an falyastatir bi satrillah duk wanda ya san ya je ya taba wannan kazanta to ya buye da koyewar da Allah ya masa ya ce fa innahu man yubdi lana safhatahu aqamna alayhi kitaballah ki domin duk wanda ya bayyana mana sirrinsa ya bankada mana za mu tsaye masa littafin Allah ba fashi to ya faɗi haka ne domin ya sanya wa abin kadarko kar su ɗauka cewa ƙarfin imani ne sai kuma kawai su ta yin hakan ɗin ya zama ganin waɗai daga nan kuma al'umma sai ta me yanzu kowa anan aka ce ya tashi ya faɗi laifinsa da yake wa Allah hanni ai ka gare na mana hankali kowa zai duk gaba ɗaya nan kowa zai ya zama abu na zai an zo ana waye zai wuce a yi sallah ko wani ya ci kuɗi wani ya yi kaza wani ya yi kaza ko to shi ne amma haka nan kowa dogon rigarsa da hularsa asiri a rufe ka ji tsoron Allah ka gyara tsakaninka da ubangijinka domin haɗuwarka da shi mu dai mu gama lafiya kai mana ikama ka ja mu sallah ka daura mana aure mu aike ka a zauna a hira ai tadi a dauki aure a baka ana murna ta samu miji na gari
shikenan
to kamar ina ga lokacin mu ya riga da ya kare dan haka abubuwan da suka shafi wannan hadisin zamu hakura da su sai sati idan Allah ta'ala ya kai mu sai mu dora muna roƙon Allah madaukakin sarki tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah barakallahu fikum ashrafal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna ƙara nemawa dan uwan mu Dr. Musa Dauda addu'a wajen ku ta neman ƙarin lafiya ta jinya da yake fama da shi Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya
amin
ya tashi kafadunsa
amin
bangiji Allah ya kawo sauki ya sanya jinya ta zama kafara a gare shi
amin
wannan kuma yana cewa yakan katse sallar nafila ya faro ta daga farko idan wani ya gifta ta gabansa bai samu duk nasarar tare shi ba ko shin hakan ba laifi akwai laifi mana ai ba cewa kai idan wani abu ya gifta idan wani ya gifta ta gabanka ka yanke sallah ba wannan kuskure ne yankewar da kake ka dauko daga farko cewa kai kai kokarin tare shi in baka samu dama ka tare shi ba sai ka kiyaye gaba in za ka yi nafilar sai ka yi ta gurin da ka san ba za a wuce ba ko kuma ka sanya sutura amma idan ka dauka cewa duk sanda ka tashi sallah an wuce ta gaban ka za ka sake ta to ai za ka daina neman sutura ma tunda ka iya sakewa yawwa to wannan ba daidai bane yana son a masa ƙarin haske yadda ake juya sallamar sallah to idan mai sallah zai yi sallama kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar sahabbai suke bada labari annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana juya fiskarsa bangaren sa na dama a sallamar farko yana kuma juyawa bangare na hagu a sallama ta biyu suka ce in ya juya dama wanda suke bayansa a sahun gaba suna ganin hasken kumatunsa suna ganin hasken fiskarsa mai tsarki in ya juya hagu wanda suke sahun farko a bayansa suna ganin hasken fiskarsa mai albarka mai annuri an gane ko yawa to wannan shine hakikanin juyawa juya haka ya juya haka idan babu larura in akwai larura da ba zai iya kaiwa har haka ba shikenan sai yayi gurgudan damar da wuyansa zai bashi amma yana da damari to baya yin haka assalamu alaikum haka wani yake assalamu alaikum ko assalamu alaikum assalamu alaikum haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani kuma yake tambaya idan liman ya sallame daga sallah daga sallama farko ne ma mu zai iya sallama ko sai liman ya kammala al-afdal abinda yafi zama falala yafi cika shine liman sai ya gama sallamar sa gaba daya sannan ma mu su yi sallama saboda lokacin ne liman ya idar da sallah gaba daya za a ce ya sallame annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza sallama fa sallimu ajma'u idan liman yayi sallama to a bayan nan sai dukkan ku yi sallama amma wanda yayi sallama bayan sallamar liman ta farko to sallar sa bata baci ba liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin yayi ta biyu sai shi yayi sallama to sallar sa bata baci ba saboda sallama daya tana kawo karshen sallah liman din shi ma zai iya barin sallamar a guda daya ai dan haka shi yasa malaman fiqh suka ce ta farko ne wajibi ta biyu sunna an gane ko yawa amma al afdal abin da yafi cikar biyayya shine liman sai ya kammala gaba daya amma wanda yayi bayan liman yayi ta farko sallarsa bata baci ba Allahu a'lam in liman yana karatun sura mamu za su iya yi a zuciya haka ake so bai in liman yana karatu a cikin sallah musamman karatu da yake bayyana sallar da yake bayyana karatu a cikin ta to ana son mamu su zama suna surranta su ma karatun suna surranta karatu suna afwan mamu su saurare shi afwan idan liman yana karatun sallah a surrance to ana son mamu su ma su surranta karatun idan liman yana karatu mamu ma yana karatu amma a lokacin da liman yake karatu a bayyane to ba a son mamu yayi karatu ko a surrance an gane mamu zai saurara ne kawai karatun da liman yake da Fatiha da sura gaba daya mamu zai saurara ne akwai wajen wasu malamai da suke ganin cewa ko da karatu a bayyane liman yake yi mamu zai yi karatun Fatiha amma zance mai inganci babu karatun Fatiha akan mamu mamun da limamun sa yake bayyana karatu a cikin sallah zai saurari karatun liman ne wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya to ga magana ta sabdan tsayi yace yana neman karin bayani ne game da abin da ya faru a masallacin unguwarsa lokacin sallar isha bayan liman yayi raka'a ta hudu maimakon zaman tahiya sai ya miƙe an yi tasbihi har sau uku amma bai dawo ya zauna ba wasu daga cikin mabiya sun bi liman wasu kuma sun zauna ba su bi shi ba wasu daga cikin waɗanda ba su bi liman ɗin ba sun yi tahiya suka yi sallamar su ba tare da sun jira liman ba wasunsu kuma suka jira liman a zaune har sai da ya yi raka'a ta biyar sai suka yi sallama bayan liman kuma suka yi ba'adi tare da liman wasu kuma ba su yi ba'adi ba bayan sallama bayan liman ya yi sallama sai aka samu saɓanin fahimta wasu daga ciki suka ce ai wajibin liman ne ya dawo tunda ya ji tasbihi kuma sallah ta cika wasu kuma suka ce ai koyi da liman shi ne wajibi wanda kuma ya rasa raka'ar farko ta yaya zai cika sallar shi tunda raka'a hudu kenan ya samu haɗi da ƙarin da liman ya yi to kaji abin da ya faru to sallah dai ta isha raka'a hudu ce duk wanda ya biyar da gangan sallarsa ta baci haka malam mai ahlari ma ya faɗa duk wanda ya biyar da gangan sallarsa ta baci da haka liman da ya miƙe idan shi a rafkane ta fi raka'a ta biyar kuma yana ganin ta hudu ce to abin da yake kansa shine yayi ba'adi shikenan mamun da ya bi shi yana ganin shi ma ta hudu ce shi ma fahimtarsa irin ta liman ce to shi ma irin liman din ne sai su yi ba'adi mamun da ya zauna yana ganin yana da tabbacin ta biyar ce don haka sai ya zauna bai tafi ba kuma ya jira liman har liman ya zo ya yi sallama sannan ya sallame shi ma sallarsa ta yi kaga limamin da ya san da yake ganin ta hudu ce da mamun da yake ganin ta hudu ce da wanda ya san ta biyar ce ya zauna ya jira liman aka yi sallama sallarsu ta yi banda sauran kaga sauran akwai wanda ya tashi ya san ta biyar ce ya bi shi ya bata sallarsa akwai wanda ya zauna saboda yana ganin ta biyar ce amma ya tahiyarsa ya sallama ba akwai shi ba ciki? akwai shi a ciki da kuma wanda yana ganin ta hudu ce amma ya iya tashi amma ba a bace shi ba shi amma shi wannan wanda yake ganin wanda shi kuma uku ya samu sai ya zo shi sai aka yi wannan tarafkan wanda shi to shi sallar sa ta cika tunda da shi aka yi amma zai yi ba'adi tunda sallar ta goyo ba'adi ba za mu ce tashi kwabo ɗaya ba kuma du tunda yayi ta to shikenan sallar sa ta cika amma zai yi ba'adi saboda an samu ƙarin raka'a a cikin sallar na'am alaikum assalam haka wannan shine asalin karatu saboda sallar isha raka'a hudu ce ba abin da zai sa a tashi ayi ta biyar sai rabkanwa amma idan limamin yana ganin cewa wata raka'a ce ya jefar to wannan shi zai yi mamunsa bayani kuma su sai da za su yi da wannan sallar a masallacin yawa Allahu ta'ala a'lam اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله